تفضل.
كل اللي بنزله
نعم، إذ قالوا اللهم.
احنا كل من باب التقديم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu kallo mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Bonferai, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, kuma muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna muna ya ja tsawon rayukan mu har muka kai wannan lokaci. A yau muna ɗai ga watan wato Ramadan, hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443 kenan. To, kamar yadda muka sani a tafsirin da muke yi na mako-mako na sati-sati a masallacin Imam Malik da yake wadata, mun tsaya ne akan aya ta 32 zuwa aya ta 33 a cikin suratul Anfal. To, kuma tafsirin mu da yake ɗorawa ne muke yi, insha Allahu ta'ala za mu koma akan aya ta wato 32 a cikin suratul Anfal, domin suna da alaƙa da sauran ayoyin, insha Allahu ta'ala sai mu ɗora karatunmu. Kenan a shafi na 180 a aya ta 32 zuwa aya ta 33 ko ta 31 zuwa ta 32 a cikin suratu wato Al-Anfal. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannu firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Mala Allah ya ce wa idh qalu allahumma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qalu allahumma in كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
الله سبحانه وتعالى ينبا ملابار وتنوئي نتولين كينا متان مكة كان ونكن غرره a wannan zamani ya sa tsammani shine fara fito na fito da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. To gashi wa idh qalu allahumma kenan, uzkur idh qalu allahumma, ka ambata mu mutanenka lokacin da qalu suka ce. Malaman tafsiri sun yi magana musamman na asbabun nuzul, in ka diba cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab, an kawo wane ne ya faɗi wannan magana. Wasu sun kace Nadr bin al-Harith, wadansu kuma suka ce Abu Jahl ne. To, riwayat kin da suke cewa Nadr bin al-Harith shi ya faɗi wannan magana, riwayat ne waɗanda dukkan su an da'afa su. Amma riwayat kin da suka ce Abu Jahl ne suna cikin Sahihul Bukhari, suna cikin Sahih Muslim, ai ingantar da su. To, amma inda matsalar take nan, sai Qur'ani ya ce wa idh qalu allahumma, yanzu cikin Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, an ce Abu Jahl ne ya faɗa. To, qalu kuma ba mutum guda bane, ya shafi jama'a mai yawa. To, sai aka ce wa idh qalu allahumma, ba a ce wa idh qala allahumma ba. Sai malamai suka ce to nan yana yiwa Abu Jahl shi aka danganta ma wannan, amma ana nufin mutanen Makka sun yarda da wannan magana domin su kafirai ne, domin wani lokaci Qur'ani zai danganta abu zuwa ga mutum daya, amma yana nufin jama'a gaba daya, ko ya danganta shi zuwa ga jama'a yana nufin mutumin daya, saboda jama'a ta yi imani da abin da yake akan shi, wanda kuma tafsirin da mun kai a wancan sati ko mu ce a masallaci bayani ya gabata kan wannan. Qur'ani ma ya bayanin wannan. Kun ga wani lokaci Qur'ani ya danganta wanda ya soke taguwar Allah, wato abin da cikin mutanen Annabi Salih, mutum ɗaya ne, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Amma wani lokacin kuma sai ce su da kansu da suka aikatawa. Kazzabat Thamud bi tawaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqata Allahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha, kaga sai ci sai suka soke ta. Alhali ko can cikin kamar ya ce fata alfa aqar, bai ce fa'aqaru ba. To wannan sai malamai suka ce mutum guda shi yayi mubashara ta wannan aiki, amma dukkan su sun yadda, koko dama an gaya musu sun ci sun yadda, koko in ma sun ji abu ne wanda za su yi farin ciki da shi, shi yasa sai aka danganta shi. Kinan nan an danganta shi zuwa ga Abu Jahal, an danganta shi zuwa ga mutum Makka, duk da yake Abu Jahal ne ya faɗi wannan magana, koko mu ce dama ya faɗa kuma sun saba faɗa irin wannan magana ta su ci. To wa idh qala Allahumma, lokacin da yace in kana hadha huwa al-haqqa min indik, in wannan shine gaskiya daga wajenka. An gane ko akwai qira'a in kana hadha huwa al-haqqu min indik, duk da ke qira'a ce shadha, qira'a mutawatira shine in kana hadha huwa al-haqqa min indika, indai ya kasance wannan shine gaskiya daga wajenka ya kai Allah, kinan huwa sai zamanto ismu kana ne, al-haqqa sai ya zamanto wato shine khabar na kana. An gane ku ko ya zamanto an shafi shi ismu kana, in kana hadha al-amru huwa al-haqqa min indik, malamai sun yi magana. Amma ne in kana hadha huwa al-haqqu min indik, shine malamai suka ce to ismu kana an shafi shi al-haqqu min indik, kinan huwa al-haqqu sai zamanto jumlar gaba dai ita ce wato akhbar kana. Duk da yake lokacin da muka yi tafsiri a wancan lokaci sai muka ce jumla ta zamanto ismu kana, a jumla ita ce khabaru kana, ga wanda yake jin larabci, kan wani wanda yake mai sauraron abin nan zaka iske wanda yake jin larabci, wani bi ayi tuntukan harshe yana fahimta ko wajen ka'idodi. To dan haka dai wannan kuskure na lokacin da mun ka faɗa a wancan, muka ce huwa al-haqqu a qira'a shadha shine ismu kana, a shine khabaru kana, ga wanda ya saurari wancan tafsiri. Almuhimmu da yace in kana hadha huwa al-haqqu min indik, in wannan alqur'anin ya kasance gaskiya ne daga wajenka, fa amtir alaina hijaratan min as-samaa, yace Allah kai muna wato ruwa na duwatsu min as-samaa, daga sama. Kaga an sa abinda ake yin ruwa, asalin abinda ke saukowa daga sama shine mi, shine wato ruwa, amma sai ce ayi musu ruwan duwatsu, wato ruwa ne waɗanda suke na neman halaka. Malaman ulumul qur'an da tafsiri galibi suna cewa kalima ta amtar ko kalima ta matar in ta zo cikin alqur'ani tana nufin wato azaba. Sabanin yare cikin larabci an ka ce al-matar ana nufin ruwa, an gane ko a cikin yare ne yau da gobe, amma al'ada ta alqur'ani abinda malamai suke dirasa kan shi abin da ake kira al-kulliyatul qur'aniyya da al-qawa'idul qur'aniyya, in ka ji al-matar cikin larabci tana nufin azaba. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, a cikin kisa wato abin nan ta annabi Lut dake cikin suratul a'raf. Wancan karatu da mun kai mun gabatar da ayoyin wato asalin sa wa ma kana jawabu qaumihi shine a cikin suratul a'raf, fa ba kana jawaba qaumihi shine a cikin suratu an-naml, sabanin wancan bayani da mun ka gabatar suwa. Illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum, a cikin suratul a'raf, illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum, a cikin suratul naml, saboda alar mubi da suke saurari ya kamata wani lokacin zaka iske an yi kuskure a wata kalima, wani dalibin ilimi maimakon ya tsaya ya bincika tuntuɓin halshe ne karshen ta sai ya bi ya ce ana an yi kaza an yi kaza, haka nan dai kuma gyara ya zamanto wajibi. Almuhimmu da yace in kana hadha huwa al-haqqu min indik, da yace fa amtir, malamai da suke cewa duk inda kalima ta matsaru ta zo cikin alqur'ani tana nufin azaba, malamai suka ce a'a, wato qa'ida ce yanbaghi an yustathna minha shay, wato wani lokaci ka'ida tana iya zuwa ta zamanto cikakka ce ba a fitar da komai, wani lokaci za a fitar da wani abu. To kalima ta matar a cikin alqur'ani ba duk inda ta zo ba take nufin azaba, malamai suke cewa sai an fitar da wuri daya a cikin suratu an-nisa, inda Allah ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adhan min matarin, kaga na adhan in kuna da cuta min matar, na daga ruwa da ya sauko daga sama ya sanya muku wannan cuta. To kaga wannan dai ya nuna cewa na al-matar ba ana nufin ruwa azaba ba, ina fata ana fahimta ta. Duk da yake wani ya ce to duk da dai an ce dai na ruwan sama ake nufi, amma dai an ce sun haifar da wato rashin lafiya, bai yarda ya saki bane. In kana hadha huwa al-haqqu min indik, in wannan alqur'anin ya kasance gaskiya ne daga wajenka, fa amtir alaina hijaratan min as-samaa, yace Allah shi musu ruwan duwatsu min as-samaa, daga sama. To kaga irin wauta ta dan adam, maimakon ka ce wannan alqur'ani in gaskiya ne, ya Allah ka gane da ni gaskiya, shi yasa menene addu'an mu, mu ce Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba, Allah ka nuna mu gaskiya gaskiya ce Allah ka bamu ikon binta, kuma Allah ka nuna mu ƙarya ƙarya ce Allah ka bamu ikon disantata, bai matsala. Amma shi wai in abin da yake so in dai har alqur'ani gaskiya ne daga wajen Allah, to Allah ya mai azaba. To kaga wannan ai bauta ce, shi yasa suke kawo kisa wani bayahudi da ya hadu da Ibn Abbas yake ce mishi kai kana daga cikin wato al'umma wadda take tana mafi wauta daga cikin al'ummomin duniya, ma'ana al'ummar da take cewa in kana hadha huwa al-haqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama. Ibn Abbas da ya masa raddi a cikin kissa da suke kawowa yake cewa kai ku kana daga cikin al'umma wadda tafi ku wuce al'umma wadda take ce ma annabinta idhhab anta wa rabbuka fa qatila innaha huna qa'idun, ka tayi da kai da Allah ku je ku yaki ka son ka ga annabi Musa. To da haka dai kowanne daga cikin wadanga akwai gigita tare da shi. Ina fata an fahimce ni. Fa amtir alaina hijaratan min as-sama yace awitina bi adhabin alim, ko ku yace Allah ya zo musu da azaba wadda take mai radadi. Allah ya kawo musu azaba, alimin nan fa'ilun ne bi ma'ana wato abin nan muf'il mu'lim kenan. Duk da yake su malaman lugu sun ce ba a faɗa wannan, amma gaskiya ba haka nan bane, ana cewa as-sami' bi ma'ana al-musmi', ba dole ba sai al-musma'. Waɗansu sun ce babu shi, amma a larabci ga shi cikin al-Qur'ani awitina bi adhabin alim ay mu'limin, wato Allah ka zo muna da azaba, awitina bi adhabin alim yake cewa Allah ya zo musu da azaba mai radadi wadda take za ta cutar da su. Dan haka dan adam wani lokaci idan jiji da kai yi masa yawa, idan ransa ya bace zai maka samu muna addu'a, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa yad'ul insanu bi sharri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula walau ya'jilu Allahu lin nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Yana da kyau duk yadda ranka ya bace, duk yadda wato kake jiji da kanka ka rinka maka kanka addu'a ta alkhairi, domin azabar Allah ba abinda ake amincewa bane, kuma ka kai ga azabar Allah ba komai bane. Allah ya kare da kai ba wani abu ne, inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah ya muna mai kyau. Sai ce to awi itina bi adhabin alim, Allah ka zo muna da azaba wadda take mai radadi. Malam sai Allah ya ce wa ma kana Allah
liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun.
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kana Allah liyu'adhibahum, Allah bai kasance ba zai yi musu azaba, wannan ma kamar takuri yi musu azaba ne. An gane ko? To akwai sabani a wajen malamai na lugha wanda wani bibbi muna ka irin wannan sabanin. Wannan lamun din waɗansu malamai sun tafi cewa asalin tasila ce litta'kidi, ma'ana an ƙara ta don saboda ƙarfin ma'ana kenan. Wa ma kana Allahu, an gane ko? Yu'adhibuhum wa anta fihim, sai aka kawo shi abinda malaman kufa suka tafi akan wannan. Waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa a'a, asalinta an shafe mata muta'alliq ne, asalin maganar wa ma kana Allahu muridan liyu'adhibahum wa anta fihim, kina Allah baya da niyyar da wato zai azabtar da su wa anta fihim, kana cikin su. To wannan sabani ne da malaman Basra da malaman Kufa wanda ɗaliban ilimi masu karatun larabci sun san da wato irin wannan sabani. Ala ayyati hal wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Allah bai kasance yana musu azaba ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana cikin su. Wannan waɗansu malamai suna kiranta lamul juhud, lamun ta inkari. An gane ko? To ɗaya daga cikin malamai na Saudiya ce shi a fahimtar sa Sheikh Ibn Uthaymeen bai dace a kira ta lamul juhud ba lamu ta inkari, domin nan babu wani abu wanda an kai musu. Allah bai kasance ba zai yi musu wato azaba kana daga cikin su, kana cikin su, ma'ana kana cikin su, kana tare da su. Kenan shi a wajen shi bai dace a kira ta lamul juhud ba, sai dai a kira ta kenan lamun nafi kenan, koko a kira ta wato wani abu dai, amma dai shi bai dace mata lamul juhud ba, domin juhud yana nufin musu. Almuhimmu dai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Allah ba zai mu mutanen Makka azaba ba kai annabi sallallahu alaihi wa sallam kana daga cikin su, kana cikin su, ba kana daga cikin su ba, dama cikin su yake, daga cikin su yake. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfirun, alhali suna wato roƙon gafara. Wannan aya ɗin uwa musulmi tana daga cikin ayoyin da suke ɗauki da bayanai masu yawa, wanda akwai iskalat, in an ce iskalat abubuwa masu rikitarwa da suke da alaƙa da wannan aya, shi yasa za mu ɗan taɓo daga cikinsu, saboda za ku ga malamai sun yi bayanin abubuwa. Abu na farko, malamai suke cewa ashe al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da abubuwa guda biyu, kariya guda biyu daga azabar Allah. Kariya ta farko shine kasancewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin su. Kariya ta biyu shine istighfari. Kina idan waɗannan kariya guda biyu suka cire, to za a iya samun matsala. Kina in babu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da mu, babu istighfari, kina a jira zuwan azaba. Domin Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. To sannan kuma malaman da suke fitar da lugha, saboda zamu fara da bayanin su, suka ce shi Qur'ani duk kalimar da kaga yayi amfani da ita akwai hikma, akwai nakta, akwai balagha. suka ce da Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum fi'ili ya kawo yu'adhibu fi'ili ne amma wa ma kana Allahu mu'adhibahum suna ne to ga al'ada in an ka kawo fi'ili ana nufin abin da ya faru ko yana faruwa ko zai faru kenan abu ne wanda an kayyade masa lokaci amma idan an ka kawo suna abu ne wanda yake na nuna abin nan tabbatacce ne kaga yanzu in nace zahaba ya tafi ba dai yake da zahibun ba matafiyi ne domin shi wannan ya nuna ya tabbata akan tafiya in nace sadaqa yayi gaskiya amma in nace sadiqun ina nufin mai gaskiya ne shi yasa shedani da yema cikin hadithin Abu Huraira wanda shedani yazo ya sata har ya bashi suratul ayatul kursi yace idan ka karanta ta shedani ba zai kusanta ka ba da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada ma Abu Huraira bakonka sai su me ya gaya masa yace amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub sadaqaka shedan ne fa yace yayi maka gaskiya amma wa huwa kadhub shi makaryaci ne kaga sai mun bambanta tsakanin wanda yayi gaskiya amma makaryaci ne da wanda yayi ƙarya amma mai gaskiya ne domin makaryaci shi ɗabi'ar sa ne yayi ƙarya amma kuma mai gaskiya ɗabi'ar sa ce yayi gaskiya to in anka ce yayi ƙarya ba dai yake ba da makaryaci ne in aka ce yayi gaskiya ba dai yake da mai gaskiya bane shi yasa in baka fahimci wannan ba zaka iya samun mas'aloli masu da dama wadanda ba zaka fahimce su da kyau ba in ka duba cikin alqur'ani ba idan kuka duba a cikin suratul baqara in uwa musulmi inda Allah ya kawo la'antar wadanda suke boye abin da ya saukar yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun kaga da yazo waɗanda yaktumuna suke boyewa kaga fi'ili ne yau da gobe an gane ko sai ce ulaika yal'anuhumullah waɗannan Allah yana la'antar su wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta suna la'anta su amma da yazo waje na biyu sai ce innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in innal ladhina kafaru waɗanda na kafirta wa matu wa hum kuffar suka mutu suna kafirai kaga an riga an yi ta kari sai ce ulaika alaihim la'natullah la'ana Allah ta tabbata akan su bai ce ulaika yal'anuhumullah ba domin can anan duniya akwai damar su tuba shi yasa yace ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu amma ana innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun waɗanda suka mutu alhali suna kafirai kaga babu zancen a dawo nan duniya a tuba to ulaika alaihim la'natullah la'ana Allah ta tabbata akan su shi yasa dole sai dalibin ilimi ya bambanta tsakanin alfazi da za ka ganin wani lafazi ya zo a wata sura ko a wata aya ko a wata kalma kai baka san dalilin da yasa aka cancanta ba to anan da yace li yu'adhibuhum sai kawo fi'ili yace wa anta fihim kana cikin su sai malamai suka ce kasancewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da al'umma sama ana cikin garin Makka ba abu ne tabbatacce zai bar su kenan ishara ce da yace li yu'adhibuhum dan ya nuna cewa abu ne wanda ba tabbata zai yi ba yana yiwa ya fita to tunda fi'ili sai kawo fi'ili amma wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba suna istighfari su abu ne wanda zai tabbata yau da gobe jibi da gata shi yasa sai musu amfani da fi'ili domin a nuna maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai tabbata a Makka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai tabbata a duniya ba ko ba haka ba kenan shi yasa abin ba tabbatacce bane sai anka kawo fi'ili don a nuna maka abin zai iya sabunta amma wa hum yastaghfirun istighfari ba za a iya samun al'umma ta gushi daga istighfari ba shi yasa sai ya kawo suna ina fatan ƴan uwa sun fahimci abinda malaman balaga sun kadance a wannan wuri wannan kuma ijtihadi ne malamai suka yi ba dole bane sai ka karba dan wani zai iya cewa shi bai da wannan ba to ƴan uwa malamai sun yi bayani akan wannan aya saboda tana dauke da maganganu masu yawa zan dan tabo daga cikin su shine waɗansu malamai sun kace wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim sun kace wa anta muqimun bi makka matuka kana garin makka falamma akhrajun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka fitar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba to shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sun ka fitar da shi shikenan sun dauke makansu alqawli wa anta fihim don yanzu baya tare da su udhibu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su ina fata ana fahimta ta shi yasa an ka ce an yi musu azaba domin an yi musu azaba a Badar an gane ko Allah ya azabtar da su a Badar ma'ana an yi yakin Badr an ci su da yaki kuma an halakar da waɗansu daga cikin su to alhali kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da shi an kai yakin Badr wa anta fihim nan ba yana nufin wa anta fihim ba kana cikin su ma'ana kana jikinka yana tare da jikin su a ana nufin wa anta muqimun fihim ake nufi kana tabbaci a cikin su ina fata an fahimci ni waɗansu da suka ce a'a wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim to kuma Allah ya musu azaba ana nufin azabul istisal ma'ana Allah ba zai musu azaba ba su mutanen Makka ya halakar da su halakarwa ta gaba daya wa anta fihim kana tare da su domin al'ada ce Allah idan zai halakar da al'umma gaba daya zai umurci annabin ta yi hijira to amma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi dudda yayi hijira amma Allah bai halakar da al'umma sa gaba daya ba sai aka bari tunda al'umma ce ta karshe har a zuwa da tashin alkiyama wannan daga cikin falaloli na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka diba ko ne annabi Nuhu da Allah ya tsiratar da shi sai halakar da mutanen shi gaba daya annabi Salih da Allah ya tsiratar da shi ya halakar da mutanen shi gaba daya da sauran annabawa kamar yadda alqur'ani yayi bayani wadansu daga cikin malamai suka ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun suka ce dan abinda ake nufi Allah ba zai yi musu azaba ba shine allazi talabuhu azabar da suka nema nau'in azabar da suka nema daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani irin nau'in azaba suka nema an gane ko shine sun nemi nau'in azaba na fa'amtir alaina hijaratan minas samaa aw itina bi'adhabin alim ina fata an fahimci sun ce ai musu ruwa to wannan ruwan Allah ba zai yi musu su ba ina kare fata an fahimci ni amma ba ana rufin Allah ba zai musu kowane irin nau'i na azaba ba kenan ma'ana ruwan da sun ka nema Allah ba zai yi musu ba kana daga cikin su to amma lokacin da ka fita daga cikin su Allah zai yi musu nau'i na azaba irin wanda ya gada ba ina fata an fahimci ni kenan sai ya zamanto Allah ba zai yi musu azaba ba irin azabar da suka nema kana daga cikin su amma bayan ka fita Allah zai yi musu nau'i na azaba to amma wannan shi ma ra'ayi akwai matsaloli saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya jarrabe su Allah ya azabtar da mutanen Makka kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tare da su ina fata an fahimci ni shine abinda Allah ya faɗa a cikin wato suratul dukhan yunwa wadda aka yi lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu addu'a har Allah subhanahu wataala yake ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bi dukhanin mubin yakhsha an-naasa hadha 'adhabun 'aliim rabbana ikshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasuulun mubin ko summa tawallu anhum wa qalu mu'allamun majnun to kaga wadansu suna cewa ai ranar tashi alkiyama ne malai suka ce a ina kuma anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasuulun mubin summa tawallu anhum wa qalu mu'allamun majnun rabbana ikshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun suna cewa Allah ya dauke musu azaba su yi imani malai suka ce to wato yunwa ce wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya musu addu'a sai ban to ai Allah ya azabtar da su kenan yana tare da su wadansu malamai suka ce a to nan abinda ake nufi azaba irin wanda suka roka ita ce Allah ba zai musu ba amma wanda shi manzo ya roƙan musu to za a yi musu irin wannan azaba din ina fata ana fahimta ta an gane ko to wannan dai ne daga cikin maganganun da malamai suka yi kan wannan aya saboda zaka ga an azabtar da mutane maka ko azabtar da kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tare da su amma waɗansu daga cikin malamai sun kawo ɗansu fuskoki ina so in dan ƙara da su kafin mu je gaba kan aya ta gaba waɗansu suka ce da Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim suka ce kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita واستغفارهم معدوم كما سو كافرين بصي استغفاري با كنا سي الله يعذبتر دسو باب وتا مساله دومين ياتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون جمله تي تحالي شيكو الحال سنكتي قيد لعاملها ان انك كاو حالي تو ينا زمنتوا قيدي ني غماي ايكي جاء محمد راكبا كاغا ياي قيدن زو شي تيوا واتو احيزو sannan wa wasfun li sahibiha kuma yana wasfi shi alhal yana nuna halin da kazo kuma ya fadi sifar ka kaga raqib ya nuna wace sifa ce kazo da ita ina fata an fice ni kuma ya kayyade ta to wa hum yastaghfirun suna istighfari amma kuma ba su yi istighfarin ba sannan kuma sun kori manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya musu azaba shi yasa Allah subhanahu wataala ya fada ma a cikin suratu as-sajda wala nudhiqannahum min al-adhab al-adna dun al-adhab al-akbar la'allahum yarji'un dai daga cikin wato daga cikin fassarorin da malamai suka yi zamu dandana musu azaba al-adna ta kusa wasu sun fassara shi da al-adhab al-adna nan abinda ake nufi shine wato yakin Badr da aka yi dun al-adhab al-akbar kafin azaba mai girma shine wato azaba kenan ta ranar tashin al-qiyama kenan in an mutu wadansu kuma sun kace al-adhab al-adna shine wato azaba ta kabari, to wannan magana tana da rauni cewa na azaba kabari ake nufi. Duk da yake akwai nasoshin da suka nuna akwai azaba kabari, amma na azabul adna dunal azabil akbari, la'allahum yarji'un, an ce su dawo, ya za a yi su dawo. Dobe idan an riga an mutu ai babu zancen dawowa, kaga azaba kabari ko wanda mutu abu zai dawo duniya ba. Ina fata ana fahimta ta, shi yasa ƴan uwa kar su yi saurin ba da hujja da wannan aya kan cewa akwai azaba kabari. A'a, nasoshin da suke nuna akwai azaba kabari akwai su, suna da yawa. Kuma wala nudhiqannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbari la'allahum yarji'un, ko wanda suka ce yaki na Badar ake nufi, abinda ake nufi wato wadanda ba su mutu ba daga cikin su, domin da anka ce la'allahum yarji'u da dan su dawo, a to in ka ce yakin Badar ne wanda anka kashe shi kuma ya za a yi shi dawo, a shi ma ana nufin wadanda Allah bai kaddara musu mutuwa ba, suna la'allahum yarji'una, dan su dauki izina da wa'azi ga wadanda aka kashe su samu su dawo, shine abinda ake nufi. Dan saboda wani sai ya je ya kawo tawili ko da ne sai yake ya abin nan. Wadansu daga cikin malamai sun bada amsa akan wannan aya cewa ya akai makafiran Makka azaba, kuma wanzu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana rayi, suka ce abinda ake nufi istighfarul mu'minina almustad'afina fi Makka, ashe nan abinda aka nufi wa hum yastaghfirun, suna istighfari masu rauni daga cikin mu'minai, sune sun kai musu wato suke istighfari a Makka bayan fitan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to sai Allah bai kama su ba da wannan. Domin yin istighfarin waɗansu, ma'ana zai zamanto waɗansu za su yi abu amma za a danganta shi zuwa ga jama'a gaba ɗaya. Ina fatan an fahimci ni, kamar yadda muka kawo kissa wato inda anka ce fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar, kun ga an ce mutum guda ya soki taguwar annabi, wato annabi Salih, sannan kuma can wani wuri sai anka ce fa'aqaruha fa asbahu nadimin. Qur'ani yana da wannan kamar misali, kuma inda Qur'ani zaka ga ya faɗi wato sashe ya danganta abu zuwa ga sashe amma duka yake nufi, ko kuma ya danganta shi zuwa ga sashe amma kadan yake nufi daga cikin su. Misali kaga Allah subhanahu wataala da yace wa ma kana Allahu mu'adibahum wa hum yastaghfirun, bayan nufin duk mutanen Makka ba, a mutane mu'minai masu rauni a cikin Makka. Qur'ani yana danganta abu zuwa ga duka wani lokaci sashe yake nufi. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, Allah ya sanya wata ya zamanto fihinna a cikin sammai, an gane ko, nuran ya zamanto mai haske, shi ko watan nan yana cikin sama ta duniya ne. To amma ana nufin fi majmu'ihinna as-sadiq ala ba'dihha, ana nufin dukkan su watan ya zamanto mai haske ga jinsin haskensa ya shafe su duka, amma ba ana nufin shi kanshi zatin watan ba yana cikin sammai. Ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, ya ku taron mutane da aljini alam ya'tikum rusulun minkum, ashe manzanni ba su zo muku daga cikin ku ba? Nasu ya nuna cewa babu annabawa daga cikin aljannu. Domin shi yasa kuke ganin aljannu idan suka saurari risala ta wani annabi daga cikin mutane suna isar da sako ga mutane, sun saurari sako na manzo sallallahu alaihi wa sallam sun isar da shi. Wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim. Kaga aljannu da suke da'awa da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. To duk da yake irin wannan sai mutane sun yi hattara, akwai abinda zaka iske tabbas haka ne, sannan kuma akwai abinda zaka iske ba haka nan bane. Wadansu sun nuna cewa har cikin aljannu akwai, don ya ce alam ya'tikum rusulun, ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, sun kace minkum kawai daga cikin wato aljannu da mutane kenan. Amma an ce musu ai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura, ban mutaba turuwa gabaninka ba illa rijalan, sai mazaje. Suka ce to ai mazaje aka ce, kenan ku su ko ba aljannu aka ce ba? Sun ka ce a'a, ai ku cikin aljannu akwai mazaje. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa illa rijalan nuhi ilayhim. Kaga wannan kuma ya fitar da mata, tunda nan ba mata ba za su shiga cikin mazaje aka ce min ahli alqura, kuma daga mutanen birni, wanda malamai suka ce to annabi Yaqub ai an ce ya taso wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi. Annabi Yusuf, annabi Yaqub ya fito daga ƙauye kuma ya ce min ahli alqura, suka ce a'a, dama asalin sa mutumin birni ne, ya je ƙauye ya zauna daga baya kuma ya dawo birni. Suka ce a'a, na ana nufin galibin annabawa ake nufi, sai zaman to amun wato makhsus. Wadansu daga cikin malamai dai sun tahi cewa istighfari da ake nufi ana nufin sashen mutanen Makka idan sun kai istighfari ake nufi. Ina fata an fahimce ni, amma wannan ka'ida ba ko ina zaka amfani da ita ba, don wasu na amfani da su ce yakhruju minhum al-lu'lu wal-marjan, ai an ce Allah yana fitar daga wato tekuna guda biyu, amma minhu daga guda ne Allah yake fitar da abin nan. Malamai suka ce wannan bai inganta ba, don ko a wannan zamani yanzu bincike ya nuna lu'lu yana fitar daga dukkan waɗannan wato abin nan kogi guda biyu. Sannan waɗansu daga cikin malamai suka ce to istighfarin su ake nufi, ma'ana istighfarin masu rauni a Makka kinan ya ɗauke musu azaba, sai zamanto muminai aikin mumini, an gane ko zai iya amfanin kafiri. muminai ne suke istighfari suke neman gafara amma Allah subhanahu wataala sai ya karba musu sai sun ka amfana da wannan wadansu daga cikin malamai sun faɗi wannan domin masu rauni sun zamana a garin Makka to idan aka ce istighfarin su ne masu imani suka yi istighfari sai Allah ya karba musu malamai suka ce akwai hatsari cikin wannan domin masu istighfarin wadansu daga cikin su su baro garin Makka ba har lokacin da an kai fathu Makka kuma sai azaba ta same su misali Allah subhanahu wataala yake cewa wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira kaga Allah ya nuna akwai masu rauni a Makka wadanda suka yi ta neman addu'a Allah ya taimake su sannan kuma har lokacin da aka yi fathu Makka ma ko kafin fathu Makka ma abin da sa Allah hana ayyaki aidan saboda akwai mu'minai a garin Makka وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما كاغا يانونا هل لوكتين دا اكيسون اي فتح مكة لوكتين دا كافرين سكو حنا منزو صلى الله عليه وآله وسلم شكا مكة اكوي باسو ايماني وطن دي حنا sune dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ce da sun kebance sun tsabbace sun koma gefe daya da Allah ya bada izinin ayi musu azaba to kaga wannan ya nuna cewa ashe istighfarin mu'minan nan to idan shine ya hana ayi musu azaba to ai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita ba dukkan mu'minai bane suka damu suka samu suka yi hijira to kuma sun ci gaba da istighfari kuma an yi yakin Badar kuma an yi musu azaba sai da zama to a na ana nufin azaba nau'in na azaba wancan irin wanda sun karuka ake nufi sai zama so istighfarin da masu imani suka yi daga cikin su shine yasa Allah subhanahu wataala bai musu azaba ba sai aka bar su suka amfana da wannan istighfarin Allah bai zubar musu da wadannan duwatsun da suka nema ba waɗansu daga cikin malamai ƴan uwa musulmi a ƙarƙashin wannan aya sun tafi cewa abinda ake nufi wa hum yastaghfirun wato ana nufin kafiran Makka ina fata an fahimci su yi istighfari kenan wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai yi makafiran Makka azaba ba suna yin istighfari to wannan ayar tana da dan iskali karkashin ta dalili kuma sai malamai suka ce to abinda ake nufi an ce su yi istighfari to ai wannan ya nuna ashe aikin kafiri zai amfane shi to alhali ko su nasoshi suna nuna ai aikin kafirai gaba dai bai da wani amfani an gane ko na an ce wa hum yastaghfiruna su yi istighfari to kenan idan muka fassara da cewa kafirai ne kenan istighfarin kafiri zai amfane shi ina fata ana fahimta ta kamar yadda Allah subhanahu wataala wadansu malamai sun fassara aya wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba suka fassara nan kafiri Allah zai cika mishi hisabin shi a nan duniya ma'ana Allah zai bashi dukkan abin da yake bukata Allah ya biya shi kenan kaga wannan ya nuna aikin kafiri ya amfane shi sannan kuma Allah subhanahu wataala a cikin suratul hud yake cewa man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun kaga wanda yake son rayuwar duniya nuwaffi ilayhim a'malahum fiha zamu cika musu kenan kaga wannan kafiri ya nuna ya amfana da wato aikin shi a nan duniya wa hum yastaghfirun kuma an ce kuma ayoyi sun ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ya zamu yi da wadannan ayoyi to waɗansu kun ga dole na sai malamai sun tattauna akan me yasa an kace nan amad al-aimikin kafirai suka ce waɗansu daga cikin malamai suka ce aikin kafiri zai iya amfanin shi amma akwai sharuɗa waɗanda za a kawo kafin a fassara ayar wannan da Allah ya ce wato nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sai malamai suka ce to ga wanda Allah subhanahu wataala ya ga dama man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ga wanda muka so kenan kafiran Makka Allah ne ya ga dama ya sanya su daga cikin waɗanda ya so su amfana da ayyukan su waɗansu malamai sun fassara da wannan ina fata an fahimci ni waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a da an ka ce kafiri zai amfana da aikin sa a nan duniya ana nufin Allah zai bashi as-siha an gani ko wato Allah zai bashi lafiya da sai'atul rizq arziki mai yalwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ilayhi yas'adul kalimut tayyib kina abu wanda yake nagari kalima ta gari ma na aiki nagari zai je zuwa ga Allah amma wanda ba nagari ba mafhumuhu la yas'adu ilayhi alkalimut tayyib duk aikin da ba a gina akan tauhidi ba ba zai je zuwa ga Allah ba kenan zai tsaya a nan duniya Allah zai ba su annaf'u dunyawi amfani na duniya an gane ko don mi don duniya a wajen Allah ba komai bace ina fata an fahimci ni kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur bal ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai kikif nauyin abin nan girman ko darajar fifikin sauro a wajen Allah da Allah bai baka fige abin da zai shafa to sai malamai suke cewa idan an ga mutane suna rikici kan fikafikan fifikin sauro an gane ko ai ta ai mamaki to ina ga abin da bai kai shi ba abin rikicin da ake yi akan duniya a'a saboda mun ki hankalta mu shari'a ne shi sa muka shiga cikin waɗannan rikicitu sannan kusa kuma sun yi imani waɗansu ba su yi imani ba kuma duniya ba wata abu ce a wajen Allah shi yasa ma da ba dan da Allah yake tsoron ma'ana Allah ya san cewa in ya dauki duniya gaba ɗaya yabba kafirai da yawan mutane kasa hakuri da su koma kafirai da ya dauki duniyar ma gaba ɗaya ce yabba kafirai walaula an yakuna nasu ummatan wahida laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fidda wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin to kunga amfanuwar kafiri da aikin sha'anan na duniya wadan sun tafi cewa a'a Allah zai iya basu da musu amfana da shi ya ba su lafiya ya ba su yalwa arziki kamar da muke gani suna da shi a nan duniya waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa amfanin da kafirai za a ba su a nan duniya shine abinda suka yi aiki don shi da yace man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha Allah zai cika musu al-gharadul ladhi amilu min ajlihi abinda suka yi don shi mutun yayi aiki kafiri za ku iski zai yi ne don a ce shi yayi kokari zai yi ne a ce don saboda ya taimaka ma mutane zai yi ne don a ce yayi don ci gaban duniya zai yi ne don saboda duniya ta san shi ya shahara to Allah zai bashi wannan kenan misali anfaqa li yuqalu jawad dama kafiri yayi ne don a ce mi don a ce shi mai yawan kyauta ne ko kuma yayi ne dama don saboda ya baka ne kadan ya kwace mai yawa ta wata fuska ko yayi ne don saboda ya kafirtar da kai ko yayi ne don saboda ya mallaki kasashenka ko yayi ne don saboda wani abu to wannan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha ana nufin za su amfana da aikin su a nan duniya abinda suka yi don shi Allah zai cika musu gurin su idan ya ga dama waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi wa hum yastaghfirun kafiran makka za su amfana da istighfarin su in mun ce kafiri zai iya amfanuwa da aikin sa a nan duniya shine wato munafikai ake nufi suka ce kafir munafikai domin ka munafiki kafiri ne amin kafiri ne a boye amma mumini ne a zahiri to idan aka je wajen yaki Allah zai ba su ganima idan anka samu ganima za a raba da su to wannan shine amfanuwar da kafiri zai yi da aikin sa ina fata an fahimce ni ko kuma da anka ce munafikai ake nufi aka ce domin za su tunkuɗe ma kansu hukuncin da ake ma kafiri a nan duniya su ba za a yi musu shi ba kun ga mutum in kafiri ne ba za a yi masa sallah ba an san kafiri ne tantagariya indai ba taka doka Allah za a yi ba sannan kuma an san mutum kafiri ne ba za a zancan a bashi ganima ba idan an san mutum kafiri ne ba za a bari ya aure ƴaƴan musulmai ba idan an san mutum kafiri ne ga abubuwa da dama to kun ga munafikai amma za su aure ƴaƴan musulmi a da sunan musulunci za a je wajen yaki a basu ganima to wannan shine al-kafiru yantafi bi amalihi fi dunya za su amfana da aikin su shi yasa waɗansu malamai suka ce to wa hum yastaghfirun ma'ana dai kafirai za su amfana waɗansu daga cikin kafirai suna iya amfanuwa wato da aikin su kamar yadda munafikai sun ka amfanu da ganima da kuma kasancewa su tare da mu'minai wannan shine mas'ala ta hudu sai kuma waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ay yuslimuna za su musulunta kina Allah subhanahu wataala ya san waɗansu daga cikin su za su yi imani su musulunta wanda kuma shine abin da ya faru idan muka duba da yawan waɗanda suka yaki da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawan waɗanda suka yaki addinin musulunci karshe sun dawo sun musulunta sun bi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kuka duba irin su Khalid ibn Walid a yakin Uhud kun ga suna daga cikin waɗanda suka hau jabalin Ruma suka karkashe waɗanda suke ba musulmi kariya kuma karshe kuma ya dawo musulunta kuma musulunci aiki shi yasa Makkah ba idan muka dauke ta gaba ɗaya bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yake cikin garin Makkah arnanci ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara da'awa shi kadai ne a Makkah musulmi Makkah kewaye take da gumaka da Ka'aba kenan garin Makkah ma kanshi da ake zancen wani abu ai arnanci ne ake yi a Makkah wasaniya ce jahiliya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo yi da'awa to kenan wa hum yastaghfiruna Allah ya san za su musulunta shi yasa sai bai yi musu azaba ba dan haka ya kamata mu gane cewa ashe can da a Makkah lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi hijira kafin ya hijira da tare da su da yawan su musu musulunta ba amma daga baya bayan yayi hijira sun shiga musulunci wa hum yastaghfiruna Allah ya san fil mustaqbal sayastaghfiruna za su yi istighfari sai Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ƴan uwa musulmi daga cikin abinda malamai suka tafi akan shi suka ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun suka ce nan wa hum yastaghfirun Allah yana kiran su ne an gane ko da su yi mi da su yi istighfari ma'ana Allah yana kiran su ne zuwa ga su yi istighfari ga amsa tana kusan waccan amsa domin Allah subhanahu wata'ala ba yana son ya azabtar da mutane bane ba yana son ya azabtar da mutane bane an gane ko ma'ana nan kamar Allah ya ce ku tuba ku yi istighfari wannan azaba sai in kame muku ita duk wanda kuma ya tuba ya istighfari Allah zai dauki mishi wannan azaba ta duron duwatsu kuma Allah zai dauki mishi wannan azaba ta mi wannan azaba ta yaki yaki ba za a kashe shi ba kuma ko an kashe shi shahada zai yi sun kafa hujja da Qur'ani galibi in yayi fadi aikin kafirai sai kira su zuwa ga imani Allah subhanahu wataala ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم kaga Allah ya fadi cewa wadanda suka ce Allah ɗayan uku ne mushrikai ne amma sai Allah a ƙarshe ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shirka ita ce babban zunubi amma kuma duk da ka Allah yana kiran su innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq an gane ko wadanda fatanul mu'mini wal mu'minat suka fitinin mu'mini wadanda suka kona su ma kaga kona mu'mini bala'i ne amma Allah ce kuma lam yatubu su tuba ba ashe Allah yana kiran su zuwa ga tuba domin kofar Allah ta tuba kofa ce mai fadi Allah ba yana son ya azabtar da wani bane wadansu kuma suka ce wa hum yastaghfirun yan uwa musulmi a bayani na karshe a karshen wannan aya shine wa hum yastaghfirun suka ce Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yastaghfiruna amma alhali Allah ya san za su haifi wadanda za su istighfari domin idan Allah ya halaka mahaifan ana fahimta ta in Allah ya halaka mahaifan waɗanda suke su kafirai ne kuma ƴaƴansu da za su zo su yi istighfari da su karanta alqur'ani to kaga ai ƴaƴan ba za su zo ba to wa hum yastaghfirun Allah ya san misali a cikin tsatson su akwai ƴaƴan da za su zo su yi istighfari to shesa Allah subhanahu wataala sai bai halakar da su ba sai ya bar su su din suka cigaba da kafircin su suka haifi ƴaƴa su suka mutu akan kafirci ƴaƴan su suka zo suka yi karatun alqur'ani suka zo suka taimaki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadansu daga cikin malamai sun fassara aya akan wannan to dan haka ƴan uwa musulmi wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke dauki da bayanai masu yawa game da cewa Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yastaghfirun alhali ko sai gashi yakin badar an azabtar da su malamai sun yi bayani mai yawa kada mutum yazo ya dauki wannan aya sa tsammanin kawai ai gashi an yi musu azaba a badar kuma an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in shina tare da su ba za a yi musu azaba ba kaza 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 ina kira zuwa ga ƴan uwa musulmi ga dalibai ku rinka duba littafai wadanda suke kawo wa aljamu bainan nusus dan saboda ku samu fahimtar alqur'ani da kyau littafi na farko akwai as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd alqadir ar-razi mai so yadi ba karkashin wannan aya zai ga wannan bayani da kuma littafi na biyu daf'u ihamil ittirab an ayat alkitab na ash-shaykh al-allamah alqur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti da kuma sauran littafan tafsiri wadanda suke kura da wato ko suka kawo bayani akan aljam'u bainal ayat mala an nuna mu da lokaci yayi ja aya ta karshe duk da ke ba za mu samu damar bayani kanta ba sai mu abin nan sai zuwa gobe Allah ya kai mu dare
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
to agurguje Allah ya ce wa malahum bi tabbata gare su Allah yu'adhibahumullah Allah ba zai azabtar da su ba wa hum yasudduna 'anil masjidil haram alhali suna kange mutane daga masallaci mai alfarma wa ma kanu awliya'a busu kasance ba ma'abutan shi wannan dakin ko wa ma kanu awliya'a su ba waliyye ne na Allah ba domin sunan Allah ya gabata yu'adhibahumullah kenan ƙarya ne suke yi su ce su waliyan Allah ne in awliya'uhu haqiqa waɗanda an ma'abuta majibintan wannan gida in mai mai da shi zuwa ga almasjidil haram koko in awliya'uhu waɗanda awwaliyai na Allah na haqiqa ba na ƙarya ba illal muttaqun su ne masu jin tsoron Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun da yawan su ba sa da sani akan haka koko dukkan su ba su da sani akan wannan ƴan uwa musulmi wannan aya ita ma tana da dan bayani mai dan tsawo ba za mu samu damar gabatar da ita ba saboda lokaci yayi mun halinsa sai dai zuwa gobe insha Allahu ta'ala idan Allah ya kai mu rabi ga watan Ramadan a wannan daidai wannan lokaci zamu zo mu ci gaba da tafsiri da izinin Allah subhanahu wata'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.